الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل كرتمنا العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية. أيوة إن شاء الله زام درسنا 20 ko haka ne ta kuma muna cikin fasali da yake bayani akan alkiyamatul kubura wa ahwaluha, wato tashin alkiyama da kuma abubuwa na tsorace-tsorace na tashin alkiyama. Za mu tashi wasiratu mansubun ala matin jahannam, wasiratu siradi mansubun abun kafawa ne alamatin jahannama akan doron wutan jahannama. Wa huwa aljisrun alladhi baina aljannati wan nar, wace gada wanda take tsakanin aljanna da wuta. Siradi, dole ne kai imani da siradi, wanda bayin Allah za su tsallaka su gurgudun ayyukansu, za su tsallaka shi gurgudun ayyukansu. Daga kan siratin ne mai tafiya wuta zai tafi, mai tafiya aljanna zai tafi. Idan ka san siratin ba, aka ce mansubun alamatin jahannam, ma'anarsa jisrun mansubun alamatin jahannam, wata gada ne da aka kafa ta a kan doron wutan jahannam. Almatin shi ne baya azhar kenan. Qara'atul baba hatta kallamatni falamma kallamatni kallamatni, na kwankwata ƙofar bayana ya gaji. A gada ce a kan doron wutan jahannama, shi yasa Ubangiji ta Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, kowa sai ya gangara ta wutan jahannama. Duk inda za ka je, ko aljanna za ka tafi, ko wutan za ka tafi, sai ka gangara ta wutan jahannama. Ma'ana sai ka haura siradi, sai ka bi saman siradi, sannan ka tafi makomarka, ko aljanna ko wutar jahannam. Shisha lokacin da manzala ta sama ya ce la yadkhulu aljannata ahadun baya a tahta shajara, babu wani wanda ya yi mubaya a ƙarƙashin bishiya da zai shiga wuta, kamar yadda Imam Muslim ya rawaito, wato ƙarƙashin bishiya ta bai'atu ridwan ta sulhul hudaybiya. Sai Hafsa radiyallahu anha ta ce zai shiga mana saboda wannan ra'ayan, wa minkum illa wariduha, kowa zai gangara ta wutar jahannama. Manzala ta sama ya ce a'a, ai a ƙarshe Allah ta'ala ya ce thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, kowa zai gangara ta wutar jahannama, kuma tabbas ne an riga an hukunta haka. Amma Allah ta'ala ya ce sannan za mu tseratar da masu tsoron Allah, su ba za su faɗa wutan ba, sai mu bar az-zalumai, su ne fasikai da kafirai, suna durƙushe a cikin wutan jahannama. Wannan shi ne sai siradi ne, kuma wani zai wuce ma bai san ma ya wuce wutar jahannama ba kwata-kwata, saboda imaninsa da kyawawan ayyukansa. So da aka gida ce a kan wutar jahannama, Sheikh Isamin Jimi yana cewa wa kazat siratu yumaddu fi jahannamin fa musallamun najin wa akharu muhmadu. Haka nan daga cikin aqidanmu akwai imani da siradi wanda ake miƙe shi a kan doron wutar jahannama. Akwai wanda zai tsira daga siradin ya tafi aljanna, akwai kuma wanda za a kyale shi daga saman siradin ya fada cikin wutar jahannama. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tura komandojinsa, ko ya nada komandojinsa domin yaki zuwa yakin Muta, wani gari ne a kasar Yudan da nisa tsakaninta da Madina, ya kai kilomita 2. Shikenan sai ya nada Zaid ibn Haritha, ya ce kai ka rike tuta. Sai ce idan aka kashe shi Jafar bin Abi Talib ya karba, yace idan aka kashe shi Abdullahi bin Rawaha ya karba, idan aka kashe shi shi ma ya shahada, to ku tuba a cikinku kawai ku naɗa wani. Da ga wannan magana za a tafi, sai Abdullahi bin Rawaha sai fashe da kuka, yana ta kuka, ka san dai alamun dai ba za su dawo ba kenan, waɗannan uku alama ba za su dawo ba ne. Manzo Allah kuma an sanar da shi, Abdullahi bin Rawaha sai fashe da kuka. Wasu daga cikin sabai suka ce su da Allah matsoraci, don an ce za ka mutu shine za ka kama kuka, za ka yi shahadan kake kuka, sabai jarumai ne, babu tsoro a tare da su. Sai ce wallahi ba ina kuka saboda tsoron mutuwa bane, ina kuka ne saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wata aya ina cewa wa in minkum illa wahiduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kowa zai gangara wutan jahannama, kuma tabbas an riga an hukunta hakan za ka gangara wutan jahannama. Sai ce fa wallahi la adari kaifa as-suduru ba'da al-wurud, yace to inna gangaran ban sani ba ya za a yi na dawo, wato zan iya ƙetarawa in tafi aljanna ko daga nan zan sulmuya cikin wutar jahannama. Yace to wannan gaibun da ban sani ba shi ne yasa nake kuka, amma wallahi ba wai don tsoron mutuwa ba ne, ya tuna lahira ne. Kaga wannan kukan masu tsoron Allah kenan. To da haka kuma haka aka je aka kashe Abu Zaid bin Harisa, Jafar bin Abi Talib ya kashe tuta ne, shi ma aka kashe shi, Abdullahi bin Rawaha ya karba, shi ma aka kashe shi shahada. Sannan daga baya aka bawa Khalid bin Walid, wanda ainihin ya yi ƙoƙarin yadda za a kubuta daga waɗannan kafirai. To manzon Allah abin nan Shauki Sami Taimiya yake yace haka nan sirati wanda aka kafa shi akan doron wutan jahannama, yace wa huwa al-jisru allazi baina al-jannati wan nar, ita ce gadan da take tsakanin aljanna da wuta. An ce hiya adaqqu min ash-sha'r wa ahaddu min as-sayf, shi siratin yafi gashi siranta kuma yafi takobi kaifi, kuma ta nan za a bi a haura kuwa sai ya haye sirati. Kaga wannan abu abun tsoro ne, abun tsoro ne. Yace yamurru nasu ala qadari amalihim, mutane za su kire sirati gurgudun ayyukansu, gurgudun kyawun ayyukanka, gurgudun saurinka, gurgudun munanan ayyukanka, gurgudun sandanka da rashin wucewanka da wuri, kowa ayyukansa ne za su firatar da shi a wannan rana. Yace faminhu man yamurru kalamhil basar, daga cikin mutane akwai wanda yake ƙetare siradin kaman walƙawan, kaman ƙittawan ido, shine lamhil basar, kaman ƙittawan ido. Ana ba abin da ya kai shi sauri ko akwai ka ƙetare idon ka gani, za ka ga kwata kwata abin da kake gani baka daina gani sa ba, saba sauri kawai na ƙetare ido sun fi idon ka kai ka buɗe ba, amma kuma baka daina gani abin da kake gani a gaban ka ba. Kaga shi yasa aka yi misali da shi, shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamhi al-basri aw huwa aqrab, ai tashi al-kiyama ba abu ne mai jinkiri ba, kaman walƙawan ido ne kawai al-kiyama za ta tashi, kuma abun da yafi haka kusa. To wanda yanzu kaman walƙawan ido ya haye siradi, ai ka san shi kan ko labarin wutan jahannama ma bai ji ba, wanda yake ta hidon sa yana da labarin duhu sai wanda ya rufe. To daga cikin bayin Allah akwai waɗanda za su kirkire siradin kaman ƙittawan ido, Allah ya sa muna cikinsu. Yace wa minhu man yamuru kal barqi, daga ciki kuma akwai wanda yake ƙetare siradin ya wuce shi kaman walƙiya saboda sauri, kaga shi ma ayyukansa suna da kyau. To amma bai kai na wancan ba, saboda walƙiya in ta walƙa kana ganin ta kanta bace, kaga bata kai ƙittawan ido sauri ba. Daga cikin mutane akwai irin waɗannan, su ma ayyukansu ya yi kyau ne. Wa minhum man yamuru karrihi, daga cikin wato mutane akwai mai wuce sirati kamar iska, kamar yadda iska take gudu, zamani ana gane gudun iska kuwa sai dai ka gane guguwa ko irin ƙoran nan da iska take tsebowa in tana, amma iskan kana ganin ta ne ma, sai dai ka ji kawai wucewanta kuwa, to zai gane gudun iska, sai dai ka gane gudun abun da iska ta ɗiba ko ba ga wani. Yanzu kamar jirgin sama kaga iska ne ta cebe shi yake tafiya, to kaga za ka gane gudun sa shi ka kanka yaka da haka ya je waje kawai, kanka yaka da haka. Kuma iska kuma ai gudun ta sai Allah ne ya sani, to da haka take kawai za ta je wuri mai nisa yanzu nan za ta tafi. To akwai mai wucewa kaman iska ne, kaga shi ma saurin yana jewa, sai dai bai kai wa'incan guda biyu ba, shi ma saboda kyawun ayyukansa. Wa minhum man yamuru kal farasi aljawad, daga cikinsu akwai mai wucewa kaman doki aljawadi ingarma, doki mai ƙarfi mai gudu wanda ake kere da shi shine aljawad, aljawadu fil maidan kenan, kanta yana tsere da shi, wani haka dai zai wuce siradin kamar doki mai tsere, amma ka tina siradin yadda yake fa, gada ce a kan wutar jahannama siriri kamar bai kai gashi ya fi shi kauli, bai kai gashi siranta ba, a kauli ba ya fi gashi siranta. Ake shi da kafan ka kamar yadda doki yake gudu, kaga akwai dan matsala kenan, akwai matsala. Amma dai duk da haka wannan shi ma mai sauri ne, amma munanan ayyukansa dai sun mar tasiri, dai sun mar tasiri. Lallai wannan zai dan yayyanke ka a kan siraɗin ba, a cikin mutane akwai wanda zai wuce kamar haka. Wa minhum man yamurru ka ikabil ibil, daga cikin mutane akwai wanda zai wuce kamar karafka na raƙuma. Shi ko raƙumi bai kai doki gudu ba, shi ma kaga ayyukansa sun fi na wancan mai dokin muni, saboda haka zai zo yana wucewa a hankali kenan, kamar yadda raƙumi yake wucewa, shi ma kaga akwai ɗan matsala. Duk da wannan kamar a tsakatsaki suke, da mai raƙumi da mai doki da mai raƙumi. Zamin man ya'du adwan, daga cikin su akwai mai gudu gudu, wanda gudu da kafansa, kaga ba dokin ma ba raƙumi, ba kamar dukkan raƙumi ko doki ba, kamar yadda mutum zai gudu da kafa, wani haka dai zai wuce tradin da gudu, kaga shi ma akwai matsala, sai karce shi ka bidan ya yanke shi, kamar da aka yafi wani Allah tammata masa haiwa ko zai haye. Wa minhum man yamshi mashyan, daga cikin mutane akwai mai ketare tiraɗi yana tafiya, in an ce almashyau kuma ba gudu kenan, shi kuma yadda kake tafiya in za ka tafi masallaci kai ke tafiya, haka zai ketare tiraɗi duk da kaifin da yake da shi, kaga yana da munanan ayyuka, yana tafiya yana dan kartansa dai a haka haka har kuma ya haura. Wa minhum man yazhafu zahfan, daga ciki akwai mai jadagindi, zafan jadagindi ko mai rarrafe, azahu ana fasara shi da rarrafe, ana fasara shi da jadagindi, wanne ya fi muni ne? Jadagindin ya fi muni ko? To akwai mai rarrafe, zai tafi da kafansa da gwiwansa a haka yana rarrafawa har ya haye siraɗin, ka san mai tafiya kan a tsaye yake tafiya kenan. To akwai kuma mai jadagindi, ina jan gindi, ina jan duwawunsa. Yake kartansa dai a haka har ya haye, ƙugiyoyin jahannama suna kartansa, amma haka kuma har ya haye. Kamar yadda ya zo a hadisi, wa makhadujun najin, makhaduj wanda aka yi ta kartansa amma duk da haka dai ya haye, ya yi sa'a, ya kai labari da kyar. Wa minhum man yukhtafu khatfan wa yulqa fi jahannam, wannan shi fi muni. Daga cikinsu akwai man yukhtafu, wanda ake faucewa, khatfan faucewa, wa yulqa fi jahannama, a jefa shi a cikin wutar jahannama, ƙugiyoyin jahannama za su fauce shi su jefa da shi cikin wutar jahannama, wannan kan bai kai labari ba kenan. Shi ne Ibn Abi Zayd cewa wa minhum abunan wa qaumun aw baqadhum fiha a'malu, mutu ayyukansu munana sun tunye da su a wutar jahannama, ana kartansa ina a ƙarshe bai zai haye ba, ya fauce shi kawai a yago shi ya sa shi a wutar jahannama, Allah ya tsare mu da tsarewansa. Yace fa innal jisra, kuma shi fa wannan gadan, wannan siraɗin, alaihi kalalibu, a kansa akwai wato kugiyoyi, su ne kalalib dan mukalbi, yakhtufu nasa, wanda kugiyoyin suke takhtufu nasa, suke fauto mutane bi amalihin, da su munin ayyukansu. Na kamar yadda ya tabbata hadisin Bukhari da Muslim, hadisi Abu Sa'id al-Khudri, kugiyoyi kalalib a gefen wutan, abin a gefen siraɗin, suna kartansa har su fauto shi su jefa shi a cikin wutar jahannama, wannan shine wanda ya asara. Wannan abu yana nan yana jiran mutane ba, ina nan yana jiran mutum, kaga babu kwanciyar hankali sai kaga ka haye siraɗi kenan, sai ka haye siraɗi, kana hayewa kuma aljanna za ka tafi. amma duk wanda bai haye siradi ba da sauransa da sauran tashin hankali yace faman marra ala siradi wanda yake sai siradi da alal jannata zai shiga aljanna inde ka haye siradi to ka haye wuta din dama gada ne akan doron wutan jahannam zaka shiga aljanna ne kai shi ma nan wa in minkum illa waridha kowa sai ya gangara ta wutan jahannam wani ya wuce aljanna daga wurin wani kuma ya fada wutan jahannam zaka ce ka gangara ba ana nufin sai ya shiga wutan ba a manzo Allah ai ya ce ba haka bane kin da harfa ka fahimta zai gangara ta sama kuma wani ko zafin wutan jahannam bai zai ji ba kan ake tsedo ya haye kawai bai ma ji zafin ta ba bare ya ji yanka ko kaifi na siradi duk babu wannan ko kawai ya wuce kawai saboda ayyukansa na gari ya zo a hadisi da'watul anbiya yawma idhin rabbi sallim sallim addu'an annabawa wannan ranan ya Allah ka kubutar da al'umma annaba suna ganin yadda al'umma su suke wucewa ya Allah ka kubutar da al'umma ya Allah ka kubutar da al'umma haka annaba za su yi ta addu'a hankalin su a tashe al'ummatan su su kubuta to imani da wannan wajibi imani da siraji kenan wannan ya daga cikin ahwali yawmil qiyama أو أن الصورة نرى نرى القيامة. فإذا عبروا عليه إذن سوك إيتر إسراد وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار لا تيد سو أكم وتقدى تكان الجنة دوتا كمين جزو أحاديث قنطرة شين يقدى تكان الجنة دوتا فان سون هاي إسراد كننفا ويختص لبعضهم من بعض sai ai kisafin shashin su ga shashi wato sai ai ramuwa kawai mutum wani abu a duniya ya rama faiza huzibu idan aka wato tace su wa nuku aka tsarkake su aka yi musu face uzin lahum fi dukhuli janna sai a musu izini wajen shiga aljanna wato wannan ma ne suka ce ba shine kisafi da ake a farfajiyar alkiyama ba akwai na farfajiyar alkiyama wanda duk wanda ka cuta a lokacin za da kyakkyawan ayyukanka a bashi da kyakkyawan ayyukanka a bashi ko a ɗauko zunubansa a ɗora maka bayan an gama wannan in aka auna waɗanda suka haye ɗin suka tafi suka haye sira'i kafin su shiga aljanna za su taru a wata gada idan aka zo aka a ɗorin akwai wanda za ka ga cewa a duniya ya cuce ka duk da cewa kuma an yi kisasi kafin a zo nan an bashi an baka wani abu na ladansa an baka wani abu na ladansa ko an dora maka an dora masa alhakinka to in ka ji shi kila zaka dinga jin haushinsa kuma mutum ne ya maka wani abu ya cuce ka ko ka je kotu dai ba zaka dinga jin haushinsa ba ko ka je kotu sai ka dinga jin ai yayi maka kaza ba don ka je hukuma ba da baka samu haƙinka ba ko kaga wannan a hukumar lahira ne aka baka hakinka ba wai gani naman sa wanda yace Allah wane kai hakuri ga hakinka kaga wannan zaka ji ba zaka ji wacin sa kida zaka yafe masa amma wannan dole ne fa dole ne aka yi kisasin to irin wayannan waɗanda suka cuci wasu aka ainihin dauki ladan su aka baka ko alakin ka aka tsora musu akwai wanda za su iya haiwa kuma su tafi aljannan haka saboda ladan su yana da yawa duk da cewa ba a ɗaukan alhakinka a ɗora masa sai in bayi da lada wannan kai yana da wuya kai labari wanda sai an ɗauki alhakinka a rage maka shi ba zai kai labari ba amma wanda za a ce ladansa aka ɗauka aka ba ka ila ladansa yana da yawa sai ka je sai kwaɗu da shi za ku tafi aljanna sai ka dinga tunanin a duniya ya cuce ka ba don an je hukumar Allah subhanahu wataala ya kwato maka hakinka ba da shi kenan sai a ce to ku sai a yi kisasi ma'in kai rama karibin kai kara duk abin ne maka sai a ce karama saboda za a tafi aljanna ne aljanna kuma ba wanda zai ji haushin wani aljanna ba jin haushi a aljanna ba hasada ba kofi babu hikidu sai a ce to karama ka huce kai ma rama kai ma shikenan mun yafe an yafe sai zama tun a lokacin kai ka huce haushin ka kawai sai a ce gaba ɗaya su je su shiga aljanna in sun shiga aljanna ba mai jin haushin wani shine ma'anan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili Allah ya ce mun cire duk abin da ke zuciyarsu na kofi da jin haushin wani sun zama ƴan uwa a aljanna suna fuskantar juna suna masu farin ciki suna kan gidajensu suna fuskantar juna suna ta hira sun manta da duk laifin da aka musu a duniya duk abin da wani ya maka ka manta da shi ya zama dan aljanna shikenan magana ta kare sai farin ciki kawai babu kofi ba jin haushi in an zo wannan gadan ne za a sakanta a yi sulhu kaira amma wannan ma kar ma ka ce ko a dan wani dan burbuɗin jin haushi duk a fuce wannan jin haushin gaba ɗaya wannan akan wata gada za a yi shi bayan an haye sirari bayan an haye sirari shine ma'ana fa iza huzzibu wa nuqqu huzzibu aka tace su wa nuqqu aka tace su udhina lahum fi dukhuli janna sai a musu izini kuma su shiga aljanna ta cike nan yanzu sai aljanna an gama dama ba a sirari sai an gama hisabi an yi komai sai a ce a tafi aljanna to sai ce abin nan wa awwalu man yastaftihu bab aljannati muhammadun sallallahu alaihi wa sallam farkon wanda za a buɗe masa kofar aljanna shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko farkon wanda zai nemi a buɗe masa kofar aljanna shine ma'anan yastaftihu wanda zai nemi a buɗe masa ya shiga shine manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shine zai nemi a buɗe masa wannan kuma ya zo a hadisi ingantattu daga ciki akwai hadisin da maza sake cewa ana awwalu man yaqra'u bab aljanna hadisin muslim shine farkon wanda zai kwankwasa kofar aljanna zai fara kwankwasawa a buɗe masa a wani lafazin ati bab aljannati fa astaftihu fa yaqulu alqazinu man anta فأقول أنا محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك إذا زقوفا الجنة سينيمي أبو جميني سيمي ترون الجنة رضوان سيتي وايكي سينتي نيني محمد سيتي توكيني أكا أمرت أن يبوء يما فأنت كر يبوء يقوى كافين كي إذا نسي شغاء الجنة إذا فرقوا من ذي شغاء ذي شغاء الجنة صلى الله عليه وسلم idan ya shiga kuma sai al'umma sa sai sauran kuma al'ummati yace wa awwalu man yadkhulu aljannata min al-umami ummatuhu farko wanda zai shiga aljanna daga cikin al'ummatai cikin al'umma gaba ɗaya na duniya ummatuhu al'ummasa al'ummata za su fara shiga aljanna shi ma wannan kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce riwaya muslim inna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu al-akhirun al-awwaluna yawm al-qiyamati wa nahnu awwalu man yadkhulu al-janna mu ne muka zo a karshe a nan duniya amma a lahira kuma mu ne na farko mu ne farkon wanda zamu shiga aljanna al'umma za ta shiga aljanna kafin sauran al'ummatai wannan saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuntum wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan al'umma mafi fitiya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas kuna fiyan al'umma lamma ja'allahu da'ina bi da'watihi bi akrami rusuli kunna akramal umam manzo Allah shine afdalur rusul mafi fitin manzonni to al'umma sa kuma ita ce afdalul umam al'umman da suka fi ko ne daraja to kaga mu muka samu wannan garaba san sai ka gode wa Allah da yake cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mimma zadani sharafan wa fakhran wa kitti bi aqmusi ata usuriya dukhuli ta qawlika ya ibadi wa an sayyarta amadali nabiyya ka gode wa Allah kana musulmi ka gode wa Allah kuma kana cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuni farkon wadanda za su shiga aljanna sai shekhu isami yace walahu sallallahu alaihi wa sallam fi qiyamati salatu shafa'atin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ceto kala guda uku a ranar alkiyama ceto kala uku amma shafa'atu al-ula amma ceto na farko fa yashfa'u fi ahli al-mawqif zai ceci wa'anda suke farfajiyan alkiyama ita ce ash-shafa'atu al-kubra babban ceto ba mai inta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce al-wasila hatta yuqda bainahum har ay musu hukunci bada an taraja al-anbiya'u bayan annabawa sun janye daga wannan ceton sun ce ba za su iya ba Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam ani shafa'ati hatta tantahiya ilay to bayan annabi Adam da annabi Nuh da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da Maryam taraja ani shafa'a wato sun abin nan sun fasin ceton ko sun janye daga yin wannan ceton ba za su iya ba hatta tantahiya ilay sai ceton shi kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wannan jumla ce i'tirabiyya bada an taraja al-anbiya wa ani shafa'ati hatta tantahiya ilayhi shine asalin jumla bayan annabawa sun janye daga ceton har akai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka sa sharda shine wannan dan layi da aka ja sai aka faɗi sunan annabawan sai aka ja wani dan layi a gaba ana ce mata jumla i'tirabiyya la mahalla laha min al-i'rab to duka dai wannan hadisi mashahuri ne hadisin shafa'a dogon hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana sayyidu waladi adama yawm al-qiyamati wala fakhr ina shugaban yan adam ranar al-qiyama babu al-fahri ba al-fahri nake ba ina ga muku ne ina shugaban yan adam ranar al-qiyama sai ce kun san me dalili sai fara ba su cika yace idan an yi tashin al-qiyama za a kusan tun da rana tsakanin ta da mutum bai wuce mil ce ba mai ruwa hadisi ya ce ko dai mil na tafiya ko mil na mashai shi ne abin sa kullin nan dan tsinken nan ba za a yi zufa zafi zai tsanani a dinga tafarfasa saboda zufa mutane su shiga cikin damuwa da baƙin ciki da ɓacin rai sai kuma a fara tattauna to yanzu ya za mu yi mu je mu nemi ceto mana gaya wani daga cikin annabawa ya gaya Ubangiji ta'ala ya yi mana alfuma a yi hisabi kowa ya san ina ne makomansa to wurin wa za a je wajen annabi Adam ba shi ne baban mutane ba sannan ba wanda ya fi tausayi irin kubako tausayin 'ya'yansa ya ce a mu je ai babanmu ne sai a tafi wajen annabi Adam ya Adamu anta abul bashar Adam kai ne uban mutane gaba ɗaya ba ka ga halin da muke ciki ba ka duba halin da muke ciki ka nema mana ceto wajen Ubangiji subhanahu wataala ka fita daga wannan matsafin sai annabi Adam ya ce ina nafsi nafsi ima ta kaina nake ta kaina nake ayi Ubangiji Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba ko ba zai sake yin irinsa ba ima ta kaina nake ba ku ji labarin Allah ta'ala ya hana shi cin ɗan kitace na ci ba kisa annabi Adam da aka sa shi a aljanna da shi da matarsa Hawwa'u aka ce su ci duk abin da suke so a aljanna amma wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin kar ku kusanci wannan bishiyan sai suka ci yace to wannan laifin da yayi ina tsoron kada Allah ya kama shi da shi amma wannan laifin yayi shi tun kafin ya zama annabi amma ina tsoro kada Allah ya kama shi bayan Allah ya gafarta masa fa ya ce ya gafarta masa fa adamu rabbahu fa wa kuma shabahu rabbahu fa taba alaihi wahada to da haka ya saba wa Allah ta'ala ya yi aikin bata amma Allah ya zabe shi ya maida shi annabi kuma ya gafarta masa amma duk da haka yana tsoro yace to ta kaina nake izhabu ila ghairi ku tafi zuwa ga wani na to wajen wa zamu ji a ci ba wajen annabi Ibrahim annabi Nuhu ai shine farkon manzo shi ma yana da matsaya wajen Allah wajen za a fara ulul azami kenan inda baba ne zai iya ba sai a duba su a suka fi matsayi a cikin annabawa annabi Nuhu anta awwalur rusul kai ne farkon manzo baka ga halin da muke ciki baka taimaka mana ka nema mana ceto ayi abun nan ayi hisabi annabi Nuhu ya ni bazan iya ba Allah ya yi fushin da bai taɓa irin sa ko bai sake irin sa ba ni ma fa kaina nake yi nafsi da kaina nake yi ba ku da labarin na yi wata mummunar addu'a an halakar da al'umma ta ya rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirina diyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara sai da al'umma ta ba su imani ba nayi addu'a na ce Allah ka halakar da su kar ka bar ko dai mai jiran gida ko mutum da gida kar ka bari kuma ka kaukar da ruwan tsufa na aka halakar da su, yace to ina tsoron wannan, ina tsoron da ba laifi ba kamar an halakar da al'umma da sababin addu'ansa, kuma sun cancanci halakar da su, yace ku je wajen wani dai, sai su wajen annabi Musa alaihi salam, annabi Ibrahim afwa, annabi Ibrahim kai ne khalilullah, kakan annaba kenan da dadin Allah, Allah yana son ka so na kololuwa ka cece mu ga halin da muke ciki. Annabi Ibrahim ce ani ma ta kaina nake yi, yau Allah ya fushi fushin da bai taba irin sa ko bai sake irin sa ba, ni ma nafsi nafsi ta kaina nake, ta kaina nake yi. Ba ku da labarin na yi ƙarya guda uku sai kawo uzuri, yace lokacin da za a tafi ai idi irin na jahiliya, za a je bautan gumaka, sai ya ce musu inni sakin fa nazara nazaratan fi nujum wa qala inni sakin, yace ai zani da lafiya, ni mai rashin lafiya ne, sai shi ya koma gida ya faɗi haka don kar ya je wajen wannan harkan gumakan, amma da yace inni sakin yana nufin ni mai rashin lafiya ne, amma abinda su za su fahimta ni mai lafiya ne, kuma mai rashin lafiya ne kowa yana rashin lafiya har annabawa, amma a zahiri kaman ƙarya yayi amma kuma ina da mafita, to kaga wannan ni ma ina tsoro. Na biyu kuma da ya juya ya je ya kakkarya gumakan gaba daya, da suka tambaye shi suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, kai ne ka aikata wannan, kai ka kakkarya mana gumaka Ibrahim, sai ce bal fa'alahu kadiruhum hadha fa'aluhu min kanu yantiku, yace babban su ne yayi don ya rata a babban gatarin, yace babban ne yayi amma su sun dauka babban gumaka yake nufi, kuma yayi haka ne don su dauka haka babban gunkin shi yasa sare su, don shi bai sare shi ba, amma an ce ya nuna hannun sai ce bal fa'alahu kabirun hadha, ana babbar yatsan nan ita ce mai karfin da ta iya rike gatarin, kaga yatsan ya sai ke nufi, wannan shi ne tauriya kenan, su fa yasu bayanci mai babban su sun da gatari a wuyansa, to suka juya suka yace ku tambaye su, za su gaya muku su kananan gumakan da aka sassare, za su gaya muku ta babban ne ya sassare su, sai suka sun kuyar da kansu suka ce kai ka sani cewa wayannan gumakan ba sa magana, ya zaka mana haka, sai ta yanzu aka ninga barka wanda ba sa baya magana, baya ji baya magana, zai amfanar da komai ma. To na uku kuma shi lamaru zuwa so cikin wannan lokacin, in dai kana tafiya da matarka to za a kwace maka mata, matarsa Saratu sai aka ritsa shi aka ce waye wannan, sai ce yar uwata ce, ukti yar uwata ne, me za a fahimta, an wasa ko koyarsa, amma shi abinda ake nufi sai ka kyale shi, abinda yake nufi yar uwarsa ce ta musulunci, don maza maza ma ji ya ce to na ce mutu bake yar uwata ne, ina nufin yar uwata ta musulunci, ina nufin yake ce eh, don kar ta zo kuma ta sai a mata su ke ka abu zai abin nan ke, yace to kaga wannan abubuwa guda uku ina tsoro shi ma ba zan iya ba, sai gaya musu a je wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam, suka zo wajen annabi Musa, ya Musa anta kalimullah, kai ne wanda Allah yayi maka magana, ka san daraja ne wannan, wa kallama Allahu Musa takliman, ba ka da halin da muke ciki ba, ka cece mu ga halin da muke ciki. Annabi Musa ya ce tab ayo Allah ya fushi da bai taba irin sa ko bai sake irin sa ba, nafsi nafsi ni ma ta kaina nake, ta kaina nake yi, ba ku da labarin na naushi wani a zamani na naushin ya kai ga mutuwansa, to ina tsoro duk cewa kisan ku tsore ko wani bakir ɗaya da Isra'iliya suna fada shikenan da yazo zai raba fada, shi wannan ba Isra'iliyan dama ya taba abin nan kwale ke kisar da duniya wannan, ya zo ya samu suna fada shi da makitawa kabilan Fir'auna suna zaluntan Isra'ilawa suna yanwa annabi Musa, ya zo ya samu bakitin yana zaluntan ba Isra'ilin nan, sai ya zo zai riba shi, da ya riba shi sai ya naushe shi, kawai naushin sai ya zama sababin mutuwansa, naushin sababin mutuwansa, aka kama neman annabi Musa, aka kasa gane waye ne ya kashe wannan, shi kuma dai wanda aka ce ta kaga bai fallasa ba, sai da wata ran yazo yana faɗa da wani, sai ne Musa yazo zai kwace shi nan ma, don ma kai kwace shi sai kama masa faɗa, kai kullum faɗa kullum faɗa, sai ji tsoron kar annabi Musa ya naushe shi, kuma in ya naushe ya san inda ke sai ce masa a takulani kama katal da nasa zaka kashe ni kamar yadda ka kashe rayjiya, kaga wannan din yaji, sai annabi Musa ya dakata. To daga nan ya fallasa cewa annabi Musa shine ya kashe wancan mutum da ake neman waye ya kashe shi. Zaka kama neman annabi Musa har ya bar gari, ni wanda imani yace mutane suna mutanen kalba suna neman ka za su kashe ka, ka bar gari shi nasihan da zan maka. Ki san doguwa ce muhallu shahid, wannan kisan kai da ya ta kuskure ganin Rabi'a fada ya kashe wancan, sai ina tsoron kar Allah ya kama shi da wannan, da zai iya tinkaran Allah ma, daga kaga bai da laifi tafi zuwa ga wani na, izhabu ila ghairi, je zuwa ga wani na. Sai suka tafi wajen annabi Isa alaihi salatu wassalam, suka ce ya Isa kai ne ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam, kai ne ruhin Allah, kai ne wanda Allah ya halitta ka da kalman kun, babu uba, ma'ana namiji bai sadu da mamanka ba, Allah ya halitta ka, kai aya ce daga cikin ayoyin Allah. Ga halin da muke ciki, ka cece mu. Annabi Isa bai ce komai ba, yace ba zan iya ba, nafsi ba zan iya ba, ni ma ta kaina nake yi. Allah ya fushin da bai taba yin irinsa ba, ko ba zai sake irinsa ba, sai tsaya iya na bai kawo wani uzuri ba. A wata ruwaya ni za ku tinkara da wannan, ba ku da labarin cewa akwai wasu mutane da suke bauta mini a yanzu haka a duniya, akwai wanda suka bauta mini a duniya, ba ku da labari akwai wanda suka ce ni Allah ne suna bauta mini. To ina tsoron kada Allah wannan, saboda haka shi ma ta kansa yake yi. Mun sani cewa ba shi ya umarce su ba ko, sun suke cewa shi dan Allah ne, shi Allah ne suna bauta masa. To amma duk da haka yana tsoro, don Allah ta'ala zai tambaye shi, zai ce masa anta qulta lin nattakhiduni wa ummi ila hayyin duni, kai ne kace mutanen ka su rike ka abun bauta kai da mafiyar ka ba Allah ma, sun alayin tafsiri suka ce in an masa wannan tambayan sai ya fadi a suma, duk da yana da amsan da zai bayar ba shi ya umurce su ma. To ta ba zan iya tinkaran Allah akan wannan, saboda mutane da suke bauta mini da ba shi izini na bane, wai na na ba da suka ce ba za su iya ba, sai a zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah kai ne afdalu rusul, mafi fitin manzanni, kai ne khatamun nabiyyin, kamakin annaba, kai ne Allah ya isra'i da miraji da kai, baka ga halin da muke ciki baka ce ce mu mana. Sai manzon sama sai ce ha ana laha ha ana laha, wannan dama nawa ne kun zo wurin. Sai manzon Allah sa sama sai ya tafi can karkashin arshi, sai ya fadi ya sujjuda ya yaba Ubangiji ta'ala da wasu kalmomi wanda a can za a cusa masa, sai ya ce yanzu bai san kalmomin ba ma, sai ya je can ne za a cusa masa kalmomi ne yabo, in ya yabi Allah ta'ala sai ya nemi a zo a yi wa al'umma hisabi, don ceton ba na ma'ana al'umma manzo Allah ne sa sunama ba, duk da su haji sai su kare ta ummati. Sai manzo Allah sai Ubangiji subhanahu wata'ala idan ya sujjuda din ya yi Allah kan ya fashi bukatan sa, sai Allah ta'ala ya ce masa irfa ra'asak wasma tusma washfa shaf, daga kanka ka faɗi abin da kake son ka faɗa, da a saurare ka, ka nemi ceto za a baka ceto, to sai nemi ceton al'umma, shikenan ya tije ka, sai a zo a ceci al'umma. Waja rabbuka wal malaku saffan saffan, Allah ta'ala ya zo ya hisabi. Wannan ceton a shiga da a fita daga wahalan da ake ciki na farfajiyar alkiyama, manzon Allah ta suma shi ne mai wannan ceton, shi ne zai wannan, shi ne ake ce masa ash-shafa'atul kubra, shi ne kuma al-wasila, wanda ya roƙa masa idan an gama kiran sallah, ya ce wani matsayi ne wanda ba mai cancanta sai mutum ya ina fatan na zama ni ne. To sai ce wa amma shafa'atu saniya, amma ce to ta biyu fa yashfa'u fi ahli aljannati an yadkhulu aljanna, maza su ma zai ce yan aljanna su shiga aljanna, ya dai zai sa a buɗe kofar aljanna ya shiga al'umma su shiga sauran al'umma sai ma su shiga aljanna. Amma kaga ba wanda zai motsa zai ce a buɗe kofar aljanna ya shiga, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a buɗe, sai ce wa hatani shafa'atani, wayannan ceto guda biyu khassatan lahu, sun ke bunti manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine kawai mai yin su, ba wanda zai tinkari Allah da wannan sai dan gatan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai wa amma shafa'atu salisa, amma ceto na uku wanda manzo Allah ta sama zai yi fa yashfa fi man yastahaqqa an-nara zai cece wanda ya tantance shiga wutar jahannama sai ya zama bai shigan ba sai ya tafi aljanna wato wannan ceton ana kasa shi kashi uku farko ceton wanda ya tantance shiga wuta ayyukansa sun rinjayi munanan sun rinjayi kyawawan amma sai ya samu ceton manzo Allah sai ya shiga aljanna tare ba tare da ya shiga wuta ba kuma ya tantance shiga wuta don kona shi kuma lokaci ne aji daya na biyu akwai waɗanda kyawun ayyukan da munanan sun zama daidai ba kaga yanke kyawun ya rinjaya aljanna in mummunan wuta amma zama daidai wajida sai manzo Allah sai ya cece su sai ya kai su aljanna kai tsaye ba za a bara su bude a farfajiyar alkiyama ma sannan akwai na ukun kuma shine ceton waɗanda suka shiga wuta bayan sun shiga kuma zama ya tsamo su ya nemi ceton a bashi sannan ya fita da su bayan sun riga sun shiga wuta shi ne wanda manzo Allah zai je ya roƙi Allah ta'ala ce ummati al'ummata al'ummata Allah ta'ala ce je ka fitar da masu imani da ayyukan nagari ya je a fitar da su ya koma al'ummata je ka fitar da imani ko wanda ba su yi aiki ba ya sake koma al'ummata a fitar da wanda imanin su kaman ƙwayan komayya wanda kaman ƙwayan alkama wanda imanin su a fitar da shi a koma wanda imanin su kaman ƙwayan sha'ir ya sake koma a ce al'ummata je ka fitar da wanda imanin su kaman ƙwayan komayya ya je ya fitar a ce ya dawo al'ummata ce je ka je ka fidda wanda imaninsa adana min misali hankali bai kai ma ƙwayan komayya bai kai rabi rabi ba ka fitar da shi sai je ya fitar haka manzo Allah ta sanama zai yi amma za a samu ɗan burguri waɗanda su kuma imaninsu bai kai rabin ƙwayan komayyan ba su an ba su a ciki suna nan manzo Allah ya gama cetonsa to sai yace za mu zo kansu wayannan din sai yace abin nan wa hadhi shafa'a wannan ceton lahu na manzon Allah ya sasuwa wa sa'irin nabiyyi da sauran annabawa kuma da ciki waɗanda wato suka shiga wuta a dawo da su aljanna annabawa suna irin wannan ceton ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa siddiqina da siddiqai su abubakar su maryam wa ghairihim da wasu su wato sauran mu'minai kenan sauran mu'minai wato ba abin nan ba bayin Allah na gari ana kamar yadda ya zo a hadisi ingancacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ta'ala bayan an gama ceto zai ce shafa'an al-anbiya'u shafa'atil mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minuna wa lan yabqa illa al-qur'an sai ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi ceto mu'mina sun yi ceto ba wanda ya ge sai wato mafi tausayin masu kudi shine ubangiji subhanahu wa ta'ala shine zai rage to idan kowa ya gama cetonsa za a samu wanda kuma imaninsu kankantan ya yi yawa amma dai suna da shi to sai ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya kai damka a wutar jahannama sai ya fito da su hadisin yace fa yakhruju minan nari man lam ya'mal khairan qat wa qad a'du humama sai a fitar daga wutar jahannama wanda bai aikata aikin alkhairi ba kwata kwata imani ne kawai da yake aikewa bayan ya zama gawayi sai a fito da shi wannan hadisin bukhari da muslim ya tabbatar da shi shi yasa anan shi kuma sami timi yace wa yashau nauri ne wa ghairihim ko fa yashau fi man yastahaqqa an-nara Allah ya dakula sai manzo Allah ya ceci wanda ya tantance shiga wuta ya zama bai shiga wutan ba kwata kwata ma wa yashau fi man dakhalaha an yakhruja minha sai ya ceci kuma wanda ya shiga wutan a fito da shi daga wutan wa yakhwa yukhrij Allah min an-nari aqwaman min ghairi shafa'atin sai Allah kuma ya fitar da wasu mutane daga wutar jahannama ba tare da ceto ba bal bi fadli rahmatihi da rahmatihi yasa an gama ceton sai ya ce walan yabqa illa arhamur rahim an yi kowa jin kai shi ya rage sai ya damko ya fitar da duk wanda yake da imani kuma mai kankantar sa shin wannan hadisi in kana ana karanta su kaga za ka yi tsammanin aljanna ko mai raunin musulunci to da musulmi ba da wama wutar jahannam za a fidda shi wannan anan da aka ce wayanda suka shiga wutar jahannama za a cece su a fito da su daga wutar jahannama to akwai wani ceton kuma na manzo Allah ta sama wanda ba fidda shi zai daga wutar jahannama ba amma zai dan samu ceton shine Abu Talib, shi kuma za a hauro da shi sama saman wutan jahannama baya karkashin ta, saboda bai da imani, in baka imani ba ba ka shiga aljanna. Eh, zama an sa masa garwashin wutan jahannama a kafansa, a tafin kafansa, amma kwakwalwansa na tafafasa. Wa huwa ahwanu ahli an-nari azaba, shi fi kowa sauƙin azaba daga cikin ƴan wuta, saboda ya samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda irin hidiman da ya masa. Amma da ya yi imani, kaga da aljanna kawai zai tafi, amma kai imani ba ra ka je aljanna ba. To da aka ce shafa'atil mala'ika, akwai mala'iku ma suna ceto, haka duk ayyukan da kake yi akwai mala'iku masu rubutawa, akwai mala'ikun da suke tare da kai. To da haka idan ka zo lahira aka auna ayyukanka, za a kai ka wuta mala'ika sai ji tausayinka, saboda kirkinka shi yana neman cetonka, sai a bashi, sai a bashi ceto. Kamar yadda suke maka addu'a a nan in ka yi ibada, suna Allah ya maka, Allah ya gafarta maka, Allah ya maka rahama, a lahira ma sai su nemi, sai su nemi ceton, abin da sai su nemi a ba su cetonka. To haka nan akwai ayyukan mutum ma suna iya cetonsa, kuma mai azumi da mai karanta alqur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce asyamu walqur'anu yashfa'ani, qur'ani da azumi suna ceto. Qur'ani sai ce rabbi manatu nawma bil layli wan nahar, na ana yaci bacci dare da rana yana ta karanta ni, fashafini fi kabani cetonsa. Azumi kuma yace rabbi manatu shahawati bin nahari fashafini fi, ya Allah na hana shi bacci da rana kabani cetonsa. Qur'ani zai ce na hana bacci da daddare kabani cetonsa, bashi. Azumi ce na hana shi sha'awansa da rana, sha'awa na cin abinci, na saduwa da iyali, kabani cetonsa sai bashi, ko shakwa ani sai ba su gaba da wannan aikinsa ne, zai aikinsa ne zai cece. To sannan akwai ceto kuma na annabawa, kowa zai ceci ne, zai ceci al'ummarsa. Sannan akwai ceto na mu'minai, yasa ce wa shafa'al mu'minun, mu'minai za su yi ceto. Kaga idan kana tare da mutanen kirki, bayin Allah na gari, wanda imaninsu ba maganan tasu ake yi ba, maganan su biyo su ne, su ma su cece su ake yi, sai wannan za ka shiga karkashin inuwansu, sai su cece ka, saboda suna son ka a nan duniya. Ba za su shiga aljanna in sun ga babu kai ba, su shiga aljanna su leƙa su leƙa, ba su ganka ba hankalinsu zai tashi, saboda haka sai su ceto. Kaga kenan bayin Allah na gari, waliyai suna ceto, malamai suna ceto, mu'mini bayin Allah suna ceto. Har wasu malamai suka ce za ka zauna da wani awa ɗaya, saboda kaunan da Allah ya sa maka a zuciyansa, a zuciyanka, kaunan Allah, kaunan da Allah ya sa maka naka a zuciyanka, sai ka tuna da shi a aljanna, sai a baka cetonsa, sai a baka cetonsa. Ana akwai irin wannan shine wa juwun shafa'atu ali khairin li ashabil kaba'iri kal jibal, ana tammani ma'abota alkhairi za su ceci masu manya manyan laifuka, ko da sun kai manya manyan duwatsu laifuka su za su cece su. Ai shine Imam Shafi yake cewa uhibbu salihina wal mu'min la'alli an anala jafa'a wa akrahu man tijasi wa in kunna sawa'an fi dibaa, ina son mutanen kirki, mutanen kirki bane, amma saboda fatan na samu ceton mutanen kirki, ina kin sabon Allah, ina kin masu sabon Allah, fatanar mu iri iri ne, amma tsaron mu iri ja bana ni ma mai sabawa Allah ne. Kaga anan tawabu yake yi, ina kankanta kai, amma dai ya nuna mana cewa mutanen kirki suna ceton al'umma, bayin Allah na gari suna ceto al'umma, kai kafa kafa da su, ka nemi albarkar su. To sai Imamu Ahmad da yaji ya faɗi wannan maganan, tunda ya sa tawabu a ciki, ya ce shi ba mutumin kirki bane, yace tuhibbu salihina wa anta minhum wa minkum sawfa yalqawna ash-shafa'a wa takrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa qala Allahu min sharri al-bid'a, yace kana son mutanen kirki Imamu Shafi, kuma kai ma mutumin kirki ne, kana cikin su, kuma mutanen kirki za su samu ceton ku, mutanen kirki za su samu ceton ku, Imamu Shafi, don kun fi su kirkin kenan. Kaga shi ma zai ceci wasu, yace ba ka wanda sana'arsa sabon Allah ne, yace to Allah ya kare ka daga sabon Allah, wanda yan ba ahlus sunna ba, ba wanda zai faɗi wannan, in dan bid'a ne sai ce ba ka sabon Allah, sai ka kake shi. Allah ta'ala ce fala tuzaf anfusa, yace ba sai ce, sai ce kai, kai Allah ya kare ka daga sabon Allah, tunda shi ba annabi bane ko, bai ce ai kai baka sabon Allah ba, amma ni malamin sa sai zai cewa ai yanzu haka ina aljanna, malamin sa baya saba wa Allah, ko wajin sa ko shehin sa, bayan Allah na gari ba haka suke yi ba, kun fahimta? To wannan ceton yana nan, wanda bayan Allah da su yi, sannan ga ceto na Ubangiji ta'ala wanda zai fidda wasu daga wutar jahannama da sababin wato ainihin rahamarsa. Kuma hadisi yace ba sun zama gawayi, ina ji wancan sakin mun fada, wanda za su zama gawayi sannan a fidda su daga wuta, a je a wanke su da ma'ul haya, ruwan rayuwa, sai su tsiro kamar yadda tsiro yake tsirowa. Kahibbi hamidi sai ijayat fa wa qad yukhrijul lahu alazimu bi fadli min an-na'i ajsadan min al-fahmi tutrahu ala an-na'i fil firdaus tahya bi ma'ihi hubbi kahibbi kahubbi kahabbi hamidi sai ijayat fa. Yace Allah ta'ala yana fitar da wasu mutane daga wutar jahannama ba sun zama gawayi, a je a kai su a ruwan rayuwa, a je a musu wanka, sai su tsiro kamar yadda tsirrai suke tsirowa a gefe-gefe ruwa, inda ruwa yake wucewa. Saboda haka za su samu wannan wato ainihin ceto. To amma an wanke su za su dawo kuma kamar mutane, har kuma a ce zai shiga aljanna, zai samu duniya da kamar ta goma ita ne, ko shine gidansa na aljanna. Sai yace wa yabqa fi jannati fadlun amman dakalaha min ahli ad-dunya wa yabqa fi jannati fadlun. Sai wasu mutane kuma sai su ragu, fa fa yabqa fi jannati fadlun, fadlun wani dan wuri sai ya ragu, fi jannati a cikin aljanna, amman dakalaha gabarin wanda suka shige ta, ko daga wanda suka shige ta, min ahli ad-dunya daga mabota duniya. Ma'anansa yan aljanna za su shiga, amma za a samu raguwan wani wuri inda ba a cika ba, za a samu wani wuri aljannan ba za ta cika ba, ta yi wa 'yan duniya yawa, saboda haka za a yi ta shiga, duk wanda za su shiga sun shiga, amma kuma har yanzu akwai wuri, akwai inda, akwai gidajen da ba a cike ba. To ya za a yi? Fa yunshi'u Allahu laha aqwaman, sai Allah ta'ala ya kirkiro ko ya kera wasu mutane laha don aljanna, fa yudkhiluhum aljanna, sai shigar da su aljanna. Wato idan kowa ya shiga gida, iya ka duba miskinin 'yan aljanna duniya da kamar ta goma na ƙarshen, wani kuma kila duniya da kamar ta ɗari, amma duk da haka da a samu me ragowa. To sai Allah ta'ala ya kera wasu mutane, ya halicce su, sai ce sa su a cikin aljannan, su mori aljannan. Kaga wannan shine rahama ta Ubangiji subhanahu wataala kenan. Tina a can baya mun yi, idan wuta ita ma ba za ta cika ba, za su dinga cewa hal min mazid, mala'iku akwai ƙari. To amma ya Allah ta'ala zai yi, ba wai zai kera wasu mutane ne ya je jefa su a wutan jahannama su kone ba, zai dora kafansa kan wutan jahannama sai ta yunkuni, shikenan sai ta cika. Sai dinga cewa kat kat kat, ma'ana take ta cika. Sai shi kuma wutan jahannama ba sai ta kone Allah ba, amma dai zai dora kafansa sai ta cika. Kaga ba wasu halittar zai halitta ya sa, sai a ce ya zalunce su, amma aljanna kuma sai a halicce su halittar, sai a sa su, sai a sa su a aljanna. Yace wa asnafu ma tatabammanu ma tatabammanu darul akhirah, kaga nau'i nau'i na abinda gidan lahira yake kunsa, min alhisabi, na daga hisabi, ni bayani ya hisabi a baya, wal iqabi, da kuma uquba, wato nau'o'i na azaba na wutar jahannama wanda yake jiran waɗanda za su shiga wutar jahannama, wasawabi da bada lada, wal jannati da aljanna, wannan da wuta, wa tafasilu zalika, da bayanin wannan dalla dalla, mazkuratun fil kutubil munazzala min as-sama'i, an ambace su a littattafin da aka saukar daga sama, wal atharu, da hadisai, min al injil ma'thur, daga ilimi wanda aka ruwaito anil anbiya'i, da annabawa. Wato an yi bayanin yanda za a yi uquba wa mutane ranan alkiyama. Mun sani wutar jahannama za a shige ta, amma ya zo a hadisi duk mutumin da yake musulmi mai tsalla, ko an shigar da shi wutan jahannama, gabansa na alwala ba za su ci wutar jahannama ba. Fuskansa, goshinsa yadda yake sujjada, gabansa na sujjada, afwan, gabansa na sujjada, goshinsa yadda yake kafawa, da hannayensa yadda yake dafawa, da gwiwoyinsa, da ƙarshen afwansa, su ko ba za su ci wuta ba, saboda sun yi wa Ubangiji subhanahu wataala sujjada. To lada kuma Allah ta'ala ya ce man ja'a bil hasanati falahu asharu amsaliha, in kai layakin lada ce za a ninka maka goma, har ma ninki 70, har ninki 70, kamar yadda ya zo a wato ainihin hadisi da bayanin aljanna da wuta. Malam bai kawo mana bayanin su dalla dalla ba, saboda ka samu aqida ne na imani da aljanna da wuta ɗin, yace amma akwai su a cikin littattafai da hadisi, Qur'ani da sauran littattafai da aka saukar da hadisi, waɗanda suka yi bayanin ni'imar aljanna da kuma azabar wato ainihin wuta wanda ake karantawa a cikin tafsir. صلى الله عليه وسلم من ذلك اتكين علمين دا اكا غادو دغه منزون الله صلى الله عليه وسلم min zalika na daga bayanin aljanna da wuta da hisabi da uquba ma yashfi, akwai abin da zai warkar da kai wa yakfi kuma ya ishe ka ba sai ka koma littafan banu isra'ila ba ko at-taura ko injila ba. Kuma nibtaghahu, duk wanda ya neme shi waje da zai same shi daga littafan tafsiri da gani, duk za ka samu wannan bayani da sauran manya-manyan littafan aqida da littafan hadisai duk sun yi bayani akan aljanna da wuta da sauran abubuwan da suke faruwa a ranar alkiyama. Wannan shine karshe wannan babin, za mu tsaya nan. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.